Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 2 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wani hajimin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar yau Lahadi cewa Isra'ila ta amince da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Yanzu da shugaban Amurka Joe Biden ya inganta kudirin, sai dai ya ce har yau yarjejeniyar na bukatan karin gyare-gyare. Tsohon shugaban kasar Iran Mahmoud Ahmadinejad mai ra'ayin riƙau ya yi rajista a yau Lahadi a matsayin wanda ka iya zama ɗan takarar shugabancin ƙasa, wanda yake neman sake dawo da martabar siyasar ƙasar bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya hallaka shugaban ƙasar. Kana a yau Lahadi ne kuma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga ƙasashe da su shiga taron kolin zaman lafiya da za a yi a ranar 15 da 16 ga watan Yuni a ƙasar Switzerland.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, Najeriya ce ƙasar da ta fi kowace yawan matasa a duniya, amma shekaru da dama ba a samun matasa sosai a cikin al'amuran siyasa da shugabanci a ƙasar. Ko menene dalili? Muna ɗauke da rahoton. Haka zalika kuma domin sanin kalubalen shigar matasa harkokin siyasa da shugabanci da kuma sauyin da za su iya kawowa, muna tafe da tattaunawa da wani masanin al'amura a Najeriya. Sannan kuma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani hajimin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar yau Lahadi cewa Isra'ila ta amince da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Yanzu da shugaban Amurka Joe Biden ya inganta kudirin, sai dai ya ce har yau yarjejeniyar na bukatan karin gyare-gyare. A wata hira da jaridar Birtaniya ta Sunday Times, Ophir Falk, babban mai bada shawara ga Netanyahu, ya ce kudirin Biden shiri ne da muka amince da shi, ko da yake yarjejeniyar ba mai kyau ba ne, amma dai muna tsayin bukatar sako dukkan mutane da ake garkuwa da su. Ya ce akwai bayani da daman da yake bukata a gyara su. Ya kara da cewa manufofin Isra'ila da suka hada da sako mutanen da ake garkuwa da su da kuma wargaza kungiyar nan ta 'yan ta'adda masu kisan kare dangi ta Hamas ba su sauya ba. Biden da a farko yake goyon bayan ayyukan sojin Isra'ila, yanzu ya bude kofar kawo ƙarshen mummunan yaƙi da ke laƙume rayukan fararen hula. A shekaran jiya Juma'a ma ya sanar da abin da ya kira shiri mai matakai guda uku da ya gabatarwa gwamnatin Netanyahu ta kawo ƙarshen yaƙin. Tsohon shugaban ƙasar Iran Mahmoud Ahmadinejad mai ra'ayin riƙau ya yi rajista a yau Lahadi a matsayin wanda ka iya zama ɗan takarar shugabancin ƙasa, wanda yake neman sake dawo da martabar siyasar ƙasar bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya hallaka shugaban ƙasar. Rajistan tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau na yin matsin lamba ga jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei, yayin da yake kan karagar mulki. Ahmadinejad ya fito fili ya kalubalanci jagoran addinin mai shekaru 85, kuma yunkurinsa na tsayawa takara a shekarar 2021 bai samu amincewar hukumomi ba. Dawowar ɗan siyasar mai tsaurin ra'ayin na zuwa ne a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin Iran da ƙasashen yamma dangane da shirin nukuliya da Tehran take ci gaba da yi cikin sauri, da kuma makaman da take yi wa Rasha a yaƙi da take yi da Ukraine da kuma murƙushe masu adawa da ita. A halin da ake ci kuma, goyon bayan da Iran ke baiwa dakarun sa kai a duk faɗin yankin gabas da tsakiya ya fi mai da hankali ne a daidai lokacin da 'yan tawayin Houthi na Yemen suke kai farmaki a kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya saboda yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga kasashe da su shiga taron kolin zaman lafiya da za a yi a ranar 15 da 16 ga watan Yuni a kasar Switzerland. A cikin jawabin Zelensky a wurin taron kolin da ake gudanarwa a Shangri-La a kasar Singapore, ya jaddada rawar da diplomasiya za ta taka wurin taimakawa kokarin Ukraine a yaki da take yi da Rasha yanzu da yakin ya shiga shekara ta uku. Ba dadewa ba da alaman duniya za ta kasance kai rarrabe, amma mun ga cewa al'ummomin kasashe da dama suna sha'awa da kuma ikon yin haɗin gwiwa akalla a fannin tsaro na bai daya, inji shi yana faɗa wa ɗaruruwan jami'an gwamnatin kasashen waje da wakilai a tattaunawar tsaron yankin. Ya jaddada cewa goyon bayan da kasashen duniya ke bayarwa ya taimaka wa Ukraine wajen ci gaba da samun karfin tsaro a cikin hare-haren wuce gona da iri da Russia take kaddamarwa a yayin da take kokarin kubutar da wasu yara 'yan kasar Ukraine da aka kai su Russia.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Najeriya ce kasar da ta fi kowace yawan matasa a duniya, inda kashi 70 cikin 100 na mutanen kasar, kimanin miliyan 207 matasa ne kamar yadda bayanan kundin Worldometer suka nuna. Sai dai shekaru da dama ba a samun matasa sosai a cikin al'amuran siyasa da shugabancin kasar saboda dalilai daban-daban. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Abuja.
Fitaccen dan siyasa Jeffrey Natochukwu Nkolo shi ne shugaban bangaren matasa na jam'iyyarsa ta PDP a mahaifarsa ta Ngoba a kudu maso gabashin Najeriya. Lauyan mai shekara 29 a duniya ya ce wannan matsayi ya share fage ga burinsa na tsayawa takara a majalisar dokoki a zabe mai zuwa.
No, so at this time I've not contested
a wannan karon ban tsaya takara ba, kuma da gangan ne. Dan haka na yi imani rayuwa ta wani darasi ce, kuma a gare ni akwai tafarki da nake bi. Amma na yi imani da cewa zabe mai zuwa zan kasance cikin masu takarar zabe.
Amma kuma akwai kalubale da dama.
Daga 1989 har zuwa yau, gari na da ke da sama da kauyuka 21 bai taɓa samar da kwamishina a jihar ba. An yi watsi da gari na duk a makaman majalisu, da na majalisar wakilai da na majalisar dattawa. Da gaske ba a bamu kujeru a cikin ba, don haka da kaina na yanke shawarar ci gaba da wannan fafutuka.
Wankolo na fatan samun nasara, amma wakilcin matasa a kujerun zaben Najeriya yana da ƙaranci duk da yawan matasa da ƙasar ke da shi. A bara matasa sun sami ƙasa da kashi 4 cikin 100 na makamai, 160 na majalisar wakilai, wato ƙarin kashi 1 idan aka kwatanta da zaben da ya gabata a shekarar 2019. Yawan tsadar zaɓe, bambance-bambancen rukunin mutane da rashin sha'awa na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wakilcin matasa ya yi ƙaranci.
The cost of nomination forms have continued to increase. Even the parties that as a
kudaden takardun tsayawa takara suna ci gaba da ƙaruwa. Na kasa gane dalilin haka. Hatta jam'iyyun da ya kamata su zama na jama'a suna sayar da takardun form ɗinsu a naira miliyan 20, miliyan 30. Ban san abin da zan ce ba. Yunkurin magance matsalolin ma abin dariya ne.
A cikin shekarar 2018, Najeriya ta zartar da wata doka wacce ta sassauta wasu tsauraran dokoki kan shekarun da ake bukata don tsayawa takara don a samu ƙarin matasa su shiga. Amma bayan shekaru ba a samu wani ci gaban kirki ba. A cewar Olaniyan Sanusi, jami'in tsare-tsare a wata kungiya mai zaman kanta, Yiga Africa, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke fafutukar tabbatar da demokradiyya da ke fafutukar kafa dokar.
Duk da dokar nan ta Not Too Young to Run wacce aka kafa, har yanzu akwai ƙalubale ga matasa wajen aiwatar da dokar da kuma cin gajiyar wannan sauyi ga kundin tsarin mulki. Muna da jerin shirye-shiryen da aka yi niyya don shirya matasa waɗanda suka nuna sha'awarsu don tsayawa takara a mukamman siyasa, kuma yana da muhimmanci don haɓaka ƙarfinsu wajen gudanar da yaƙin neman zaɓen da ya shafi abubuwan da suka addabi al'umma.
Sai dai a watan Fabrairun wannan shekara, ƙungiyoyin farar hula da shugabannin matasa daga jam'iyyun siyasa daban-daban sun yi taruwa Abuja, inda suka buƙaci a saka kashi 35 cikin 100 na matasa a makaman da ake zaɓa da waɗanda ake naɗawa. sai kuma ba da shawara daukewa matasa masu son tsayawa takara biyan kudade. Amma a yanzu haka matasa da yawa za su yi gwagwarmaya wajen samun tagomashin fafatawa da tsarin da suka ce yana baiwa tsofaffi dama.
Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
An kawo ƙarshen kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar India, inda ake hasashen cewa jam'iyyar Bharatiya Janata ta Prime Minister Narendra Modi da ƙawayenta za su samu gagarumin rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. A jiya Asabar ne masu zaɓe suka kada ƙuri'a a mazaɓu 57 na 'yan majalisar dokoki a kashi na 7 na zaɓen da aka kwashe sama da mako 6 ana yi a cikin yanayi mai tsananin zafi. Kowa dai ya maida hankali ne akan ranar Talata domin bayyana sakamakon zaɓe, yayin da aka fara kidayen ƙuri'u na kujeru 543 na majalisar dokokin ƙasar. Kamar yadda India take amfani da na'urorin zaɓe na lantarki, wasu dai suna sa ran samun sakamako a rana guda. Zaɓen dai zai gwada farin jinin Modi mai shekaru 73 da haihuwa, wanda ake kallonsa babban jigo kuma zakaran kishin addinin Hindu, wanda ya samu ƙwarin gwiwa daga matakan kyautata rayuwar miliyoyin talakawa a cikin shekaru 10 da ya yi yana mulkin ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekara da shekaru, dattijai da kuma mutane masu yawan shekaru su ne suka mamaye harkokin siyasa da shugabanci a Najeriya. Shin me ke hana matasa shiga al'amuran siyasa da shugabanci a ƙasar? Domin sanin ƙalubalen shigar matasa harkokin siyasa da kuma sauyin da za su iya kawowa, abokin aiki na Haruna Shehu Mararraba Jos ya tattauna da Farfesa Ahmad Adamu, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
Menene kake gani yake kawo mu matasa tarnaƙi a harkar shiga siyasa da kuma shugabanci a nahiyar mu ta Afirka?
To, da farko dai ita akwai tsadar siyasa. Wato in kai la'akari da yanda ake gudanar da siyasa tun a matakin sayin form a zo matakin da ake yin primary election da kuɗin da ake ba su delegate da tsadar ita siyasa da kuma ganin cewa mu a Afirka ba mu da wannan al'ada na cewa mutum ya fito takara a mishe karo-karo masu naira ɗaya masu naira biyu su haɗa su taimaka ma ɗan takarar da suke so. So a Afirka ba mu da irin wannan al'ada ɗin. Sai kasance siyasar ta zama sana'a ce ta masu kuɗi. In kana da kuɗi za ka yi siyasa kuma za a iya zaɓenka. Sai kasance mafi yawancin shugabannin mutane ne masu kuɗi, ba dole ba ne ba kuma masu cancanta ne. Sai kasance kuma jam'iyyu da za a iya zaɓa sun taƙaita, ma'ana ba su da yawa. In ka ce don baka da kuɗi bari ka je ka zaɓi wata jam'iyya ƙarama wanda ba za ka kashe kuɗi ba, to ba za a iya zaɓenka a cikin jam'iyyar da ba a san da ita ba. Musamman ma misali, ka ɗauki misali a Najeriya, akwai jam'iyyu wanda bai wuce 3-4 ba, wanda a ce wanda ake sa ran ma za su iya cin zaɓe, waɗannan jam'iyyun ne. To ya kasance su kuma jam'iyyun nan akwai masu wannan jam'iyyun, kuma akwai wanda suke amfani da kuɗi domin su saye wannan jam'iyyun. So ya kasance matasa su kuma ba su da kuɗin da za su iya yi takara da irin waɗannan mutanen wanda sun kafa jam'iyya, sun biya kuɗin jam'iyya, suke riƙe jam'iyya da kuɗinsu, suke biyan delegate da esco na party kuɗin jam'iyya. So kai ka zo ka ce saboda ka cancanta zo kai matashi ne ka ce za ka riƙe takara da su, to zai yi mutane wahala. So kuma sai ya kasance ita siyasan ana yin ta ne ba wai ma don kawo cigaba, ba wai don manufa ba. Babban ƙalubalen da ya sa ma 'yan matasa aka basu a baya, saɓani yadda muke gani a nahiyar Turai da wasu ƙasashen da suka ci gaba, za ka ga a wasu ƙasashen za ka ga matasa ne shugabanninsu. In ka la'akari misali kamar ƙasar Canada, za ka ga matashi ne. In ka kalli Faransa, za ka ga matashi ne. In ka kalli Turai, Birtaniya, ƙasashe da dama, wato an alaƙanta ma ci gaba da shekarun masu shugabanci. Sai kasance kuma mu matasa, mu ma muna da namu matsalan. Sai ka ga cewa matashi idan ya tashi shiga siyasa, mamako ya fara inganta kansa, ya haɓaka wato cancantarsa, sai ya fara cewa shi siyasa zai shiga, sai ga matashi kila ma ko university bai iya gamawa ba, zai ce ya fara takarar kansila, takarar chairman. Wato mu matasa kafin ma mu fito siyasa, kamata ya mu shirya kanmu, mu je mu ilimi, musamman me ye siyasa, wanda lili ne ya kamata mu shiga siyasa. Ba wai kawai ka shiga siyasa wai dan ko dan a girma maka ko a ce kai wane ne ko dan kudin da ke cikin wannan siyasa din. Kuma wani kalubale da matasa suke fuskanta a nahiyar Afirka shine waɗanda suke da madafan iko suna tsoron matasan da suke da cancanta. Sai ga cewa idan matashi ya zo in ya cancanta sai a ringa jin tsoron shi, a ringa tunanin cewa ba zai yi biyayya ba, sai a ringa ɗauko waɗanda suke da biyayya ana ba su makamai ko da ko ba su cancanta ba. Sai kasance biyayya abin da Bature ke cewa loyalty, wato wannan loyalty din ita ce ake sa kan gaba ga ma'aunin waye za a ba mukami ko da ku a cikin matasan ne. Sai ga an ba matashi mukami amma ya kasa yin wani abu da za a zo a yaba, saboda tun farko da ma ba an bashi wani bane cancantar shi, an bashi ne saboda biyayyar shi ga wani shugaba.
Professor Ahmad Adamu kenan, masanin tattalin arziki a Najeriya. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin ƴan jarida.
Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na ƴan jarida. Shiri kenan da muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. To yau cikin yardan Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana, kuma za mu tattauna akan wasu mawdu'ai da suka fi ɗaukan hankulan jama'a a ƙasar. Mawdu'an sun hada da batu na aikin haji na wannan shekarar 2024 da aka fara ma kwasan alhazai daga nan ƙasar Ghana zuwa ƙasa mai tsarki Kana mai girma, amma akwai wasu ƙalubale. Ko wasu ƙalubale ne mun tattauna da fadawanmu a yau da suka kasance ƴan jarida. Haka zalika hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana ta kammala rubuta sunayen sabbin masu ikon kada ƙuri'a, amma kuma ta bayyana cewa waɗanda suka yi hatsarin katunansu da za su sabunta za su ba da kimanin sidi 10 tukuna a ba su dama su rubuta sunayensu a cikin rajista na kada ƙuri'ar fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasar Ghana. Wannan batu da ya haifar da cece kuce saboda akwai wasu da hannayensu ba su kai baya ba hasatan mazauna karkara. Shin wannan al'amari zai iya sanya raguwar masu kada ƙuri'a ne a zaɓen da za a kaddamar a ranar 7 ga wata na Disamba din wannan shekarar 2024? Ku biyo mu da mun sake dawowa mun faɗaɗa tattaunawan.
Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida, in sanyi bazara da ra'a.
To da ma masu sauraro, kamar yadda na sanar da ku da farko, na tare da ni a hali yanzu fadawa na da suka hada da Hajiya Jamila Ibrahim mai zango na sashen Hausa na DW da ke tarayyar Jamus. Haka zalika Shu'aibu Salihu wanda aka fi sani da Sarauta na gidan talabishin din Gaskiya TV. Fadawa, ina matukar farin ciki da samun ku a hali yanzu.
Ina godiya gaba da.
A gaggauce bar mu fara akan wato Hajiya Jamila Ibrahim mai zango na sashen Hausa na DW. Hukumar aikin haji na kasar Ghana karkashin jagorancin Honorable Bin Abdullah Banda ta fara jigilan maniyatan aikin hajin bana, kuma ana sa ran za ta idada maniyata fiye da 4,000 zuwa kasa mai tsarki Kana mai girma domin sauke farali. To sai dai wani ɗan gajeren matsala da hukumar take fuskanta a bana shine raguwar maniyatan aikin haji da kusan kashi fiye da 30% na maniyata da take jigila a kowace shekara, sakamakon wata sabuwar hanya da al'umma ke bi suna zuwa kasar Saudiya, wato ta hanyar karbon biza na ziyara kenan. Hukumar aikin haji dai ta koka akai saboda irin haɗurrukan da maniyyata za su iya tsunduma a ciki har in sun isa ƙasar Saudiya, saboda ta ɓangaren hukumar aikin haji duk da cewa tana karban dalan Amurka 6,000 akwai abubuwa da dama da za a ci moriyarsu, irin su ciyar da alhazai, kulawa da kiwon lafiyarsu, samun tantuna ba tare da sun fuskanci wata matsala ba da sun isa Mina da dai sauransu. Wato a takaice, har in ka baiwa hukumar aikin haji kuɗinka za ka fi samun walwala kenan in ka isa ƙasa na Saudiya. Amma waɗanda suka bi ta hanya na visa ziyara sun bayyana cewa tsadan kuɗin aikin haji ya sanya su bi ta wannan hanya. Haji ya Jamilu Ibrahim mai zango, ya kika ji da wannan wato al'amari wanda yake ci gaba da janye cece-kuce a nan ƙasar Ghana?
Me ake nufi da walwala idan mutum ya kai haji? Na farko, walwalanka na fari shine tabbacin cewa ka ma hau jirgin ka daga ka sauka Saudiya, walwalanka na farko kenan. Walwalanka na biyu shine kana da makwanci wanda ya dace da kai. Walwalanka na uku shine kana iya ka gudanar da dukkanin ayyukan da kowane mahajjaci idan ya je haji zai iya yi. Walwalanka na hudu shine ko watakila abinci da sauransu, duka dai abinci dai kai kanka ka saba zuwa haji, kuma ka san cewa wannan ba abu ne wanda zai zama mawuyaci ba. To sannan ma idan sun dauki wasu abubuwa ko hujjoji da suka kafa na cewa makwanci, abinci, safarin alazai zuwa yawace-yawace inda za su je na ibada da sauransu, to tsaya. Yanzu in gaya maka, akwai tallan da aka kawo min tun cikin lokacin azumi, ba a yi karamar sallah ba har a zo ga lokacin wannan hajjin, 27,000 da hotel da komi. Kuma idan wani aka kawo mishi wannan tayin ya tabbatar ba jabu ba ne tsakaninka da Allah, da wannan din da 75,000 wanne mai shi zai zaɓa? Ta kan hukumar Hajj Board tambayan kenan Alhaji Hamza. Kuma ka san yanzu duniyan da muke ciki zamani ne na komai na bayyane, sai sa ba wani ɓoye-ɓoye ko wani kwane-kwanen da za a yi, ba kuma wani zancen wani PR da za a yi cikin wannan al'amari. Abin tun da ya zo a sauƙaƙe, akwai hukuma musamman da gwamnati ta kafa ta yi wannan aikin, hukuma shi ta sauƙaƙa kawai, saboda dama ita hukuma amfaninta kenan na jama'a ko al'umma da aka kafa ta domin su ci moriyarta.
To Hajiya Jamila, ina godiya sosai. Barin zo kan Alhaji Shuaibu Salihu Sarauta. Yanzu kusan ɗan bizan ziyara sun rike nasu ɓangare, kazalika hukumar aikin haji ita kuma ta rike nata ɓangare. Amma ko ci gaban alhazai shi ne zakara a sahun gaba cikin duk wani abin da ake nema a cimma. Shin akwai wani shawara da za ka baiwa ɓangarorin bin domin ganin an samu daidaituwa, ya kasance kowane alhaji ya aiwatar da aikin hajinsa ba tare da wata matsala ko tangarda ba?
Hamza, wannan magana dai yadda take tana da tsarkakiya. Abin da yasa na faɗi haka shine ita gwamnati duk abin da ta faɗa game da aikin haji tana faɗa ne a hukumance, domin tsarin aikin haji wato kowace ƙasa ainihin hukumar ƙasar Saudiya tana tsara aikin haji ne bisa matsayinta na ƙasa da kuma sauran ƙasashe. Yasa in dai kan wannan tsari dabi, to lalle ne kamata yi abinda duka wato hukumar aikin haji ta faɗa, tana faɗa ne ba wai don ƙashin kanta ko kuma don ba ta son wani abin nan ba, saboda haraka aka yi tsakanin gwamnati da gwamnati. Shi yasa a wannan shekara kuma abin ya samu asali ne tun wancan shekara, to amma wannan shekara shi abin yayi kamar yayi tsamari ya fi wancan shekara. Ni a nan gaskiyar lamari abinda ya kamata a duba shi ne hukumar aikin haji ya kamata ta ɗauki advantage na in ta dawo ta zo ta zauna ta yi magana da stakeholders, wato duk wani masu ruwa da tsaki wanda yake sun shiga cikin wannan lamari, sun taka rawa bimana wajen kokartawa wajen nema wa mutane ruwancan visa da tikit da sauransu, wanda shi ne ya kara sa mutane suka samu karfin gwiwa na cewa to a tun da ga wata hanya su bi su shiga. Babban matsala shi ne na zancen kuɗi. Ka duba 75,000 ba karamin kuɗi ba ne, mun lalle akwai riban da take samu, to ya da ta yi ta cire ido ko kuma ta rage wannan riban ya so kuɗin ya zo ƙasa. Wannan zai taimaka mata wajen dawo da wato hankalin mutane na da aka saba a su zo su biya ta a hukumance ta su samu shiga.
To jama'a masu sauraro, ku dan dakace mu da mun sake dawowa mun ci gaba da maudu'inmu na gaba.
Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida in sanyi bazara da ra'a.
To da masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen rabin lokaci. A satin nan ne hukumar zaben kasar Ghana ta Electoral Commission karkashin jagorancin uwar gida Jean Mensa ta kammala rubuta sunayen sabbin masu ikon kada kuri'a. Amma ko atisayin ya zo da irin nasa kalubale da dama ciki har da ma hayaniya haka da aka samu tsakanin jam'iyyun siyasu tare da wasu kurakurai ta bangaren hukumar. Amma kuwa cikin yardan Allah waɗannan matsaloli gaba ɗaya an samu fahimtar juna tsakanin jam'iyyun siyasun da ma bangaren hukumar zaben kasar. To sai dai shirin da ke gaba ta bangaren hukumar zaben kasar ai yanzu shine za ta karbi kowane ɗaya daga cikin waɗanda za su iso domin su sabunta yin rajistan su na zaɓe CD 10 tukuna ai musu rajista. Wannan al'amarin ya janyo cece-kuce da dama a nan kasar Ghana. Malama Jamila, shin ba ki gani hakan zai iya haifar da cikas musamman ga waɗanda hannayensu ba su kai baya ba?
Yau Alhaji Hamza, sai ɗan jarida ne kana shiga kasuwa, ka ga yanayin rayuwa na halin mutane da aka shiga yanzu na ha'ula'i. Wasu musamman mazauna karkara suna zaman rabbana ka wadata ne. Allah ya ba ku muwa mu samu. Wani na nan ƙauyen da yake wani CD wannan CD ɗaya ba abu ne mai sauki ya samu ba. Kuma ka san idan lokacin zaɓe ya kai wajajen karkara kaman wuji ne da ake girbin noma, wujin ake neman ƙuri'u sosai. Dan shi idan ina ƙauye na ci ya gagare ni, CD ɗaya jaɗin nan ya gagare ni, ina na ga CD 10 kore. Dan haka wannan da nake tunanin a duba a sake, saboda gudun kada a hana wa mutane ƴancinsu, kada a ƙwata wa mutane kuma haƙƙinsu wanda kundin tsarin mulki ya ba su wannan dama.
A to malama Jamila, muna godiya sosai. Barin zo kan malam Shaibu Salu Sarauta na gidan talbishin ɗin Gaskiya TV. Sarauta, zaɓen shekarar 2024 yana gabatowa, masu ruwa da tsaki wahasatan hukuma da ke wayar da kan al'umma bisa tsare-tsare na gwamnati ta National Commission for Civic Education NCC a takaice da ainihin shugaban ƙasa wanda ya kasance mai jan akalar tafiya na al'umma na ƙasar Ghana da ma ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashe na yankin yammacin Afirka mai babatukan raya cigaban tattalin arziki na waɗannan ƙasashe ta ECOWAS duk sun yi kira da masu ruwa da suke su ƙoƙarin ba da gudunmawa wajen tabbatar da cewa an samu zaɓe mai cike da inganci. Mu duba ta bangaren mu na ƴan jarida da sauransu masu ruwa da tsakin, kana ganin wani gudunmawa ya kamata ƴan jarida ma wahasatan ya kamata su bayar domin tabbatar da cewa an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana ba tare da an ji wani mugun magana ba?
Na'am, wannan babban magana ne da ya kamata kowannenmu yana da gudunmawa da zai bayar. Tun bangaren mu ƴan jaridan da muke Fourth Estate of the Realm, muke ɗauko labari mu ya dashi mu a tsara gaskiya da ya kamata. Mun zama kaman a ainihin fitila ne akan al'umma, muke haska duk komai al'umma su ga me ake yi. Sai sa muna da babban gudunmawa da zamu bayar, gudunmawa mai ƙarfi. To amma kira kaman yadda na san kowace kungiya take yi, kowace hukuma take yi, ko wane ne da yake kishin ƙasa yake yi, kira na zuwa ga commission zaɓe. In kaga ƙasa an yi zaɓe an samu komai ya tafi daidai yadda ya kamata, to lalle lalle na yance kaso 80-85% haki yana kan commission zaɓe. Yadda za commission ɗin zai tafi yadda al'amuransa, yadda za su yi aikinsu. Akwai tarihi musamman zaɓen shekarar 2020, mun ga irin matsaloli da aka samu wanda inda dawa don Allah ya kasance kasar Ghana kasa ce da yake mun fahimci demokradiyya, kuma muna kishi, muna son kuma zaman lafiya. Ba da kaga da ba haka al'amura na suka ci butu a ce an samu commission zaɓe wajen ayyana wanda ya yi nasara a zaɓe ya kasance sakamakon zaɓe gaba ɗaya an faɗe shi sama fiye da ɗaya ko so biyu ko so uku. To kaga dole an samu matsayi, sa hukumar zaɓe aiki na kanta.
To da ma masu sauraro, na da kyakkyawan zaton mu dukkanin mu gabaki da mun ilmantu da bayanai na ƴan jaridan mu a yau. Bi sunana Hamza Adam, na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare. Wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona Wamai Nandodo, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alkhairi daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya yarda.